الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi masu kallonmu da saurarenmu a wurare daban-daban, mu ne muka fatan alkhairi a wannan safiya ta Lahadi, 25 ga watan Rabi'in al-Awwal, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 1443. Wanda ya muwafaka da 31 ga watan 10 shekara ta 2021, da insha Allah ta'ala, kamar yadda za ku ga an rubuta, dama yau rana ce da muke gabatar da karatun littafin Minanul Mannani liman arada shu'abal iman, wallafar babban malami al-shaykhu al-allamatu al-bahar Abdullahi ibn Fodway, wanda aka sani da Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala. To, a yau za mu ci gaba da darasi na 6 a inda muka tsaya a darussan da suka gabata. Duka muna nan cikin muqaddima ne. A satin da ya gabata muka samu kammala ita wannan muqaddima din, saboda haka yau za mu fara karatun littafin insha Allah ta'ala. Da yake littafin babu shi a internet, amma za mu yi kokari mu ga an yi scanning dinsa an mai da shi PDF, sai a tuttura shi ga sauran ‘yan uwa saboda masu bibiya insha Allah ta'ala. To, Sheikh Abdullahi a cikin shafi na 6 yake cewa mas'alatun fi shu'abil iman wal mu'minul kamilu fi iqani man qad atamma shu'abal imani wa adduha bid'un yali 60 aw 70 هكذا على الشك رووا أولها الإيمان بالإله وبصفاته ورسل الله ملائك وكتبه والقدر واليوم الآخر كما في الخبر محبة الله مع النبي معا حب وبغض في الإله قد لمع تعظيمنا للسيد السادات فيه صلاتنا عليه تاتي وفي اتباع سنة الرسول كمال إيمان ونيل الصول وهكذا الإخلاص للخلاق ترك الرياء فيه والنفاق والخوف والتوبة والرجاء والشكر والصبر الرضا الحياء كذلك الوفاء بالعهود وهكذا إقامة الحدود توكل ورحمة للخلق وهكذا تواضع للحق وفيه توقير الكبيريات ورحمة الصغير بالبتات وفيه ترك كبرنا والعجب وترك حقد حسد والغضب والنطق بالتوحيد من إيمان وهكذا تلاوة القرآن تعلم العلم كذا تعليمه كذا الدعاء واعتقد تعظيمه. تنظم فيها إن شاء الله تعالى سيمشيغا سكن بيتوشن مجاهدا الشيخ عبد الله كيف رحمه الله تعالى مالت مسألة أي هذه مسألة سيزا مسألة خبرني مبتدا انسا كما ابن قدراواني اي هذه مساله وان وتا مساله شيء في شعب الايمان ود تتترى وجم بياني اي في بياني شعب الايمان كما ده بياني اتكن رسا ايمان اذا انت مساله ana nufin wata dunkulalliyar magana ko kuma wata jimla ta magana wadda take dauke da wasu hukunci-hukunci to wannan shi ake nufi da mas'ala ba mas'ala a wurin Bahaushe ba to wannan mas'ala fi shu'abil iman bale ce za ta yi bayani akan rassa ko hukunci-hukunci na rassan iman idan an ce ash-shu'abu kamar yadda muka faɗa jami'i ne na shu'uba idan an ce ash-shu'uba ana nufin al-far'u reshi reshin abu shi ake kira shu'batun idan an ce shu'abu aka goge wannan ta'un ya zama jami'i wato rassa kenan na al-iman na shi imani kenan imani yana da wata itaciya wadda wannan itaciyar tana dauke da sayu sannan kuma a saman ta akwai rassa shine la ilaha illallah shine matsayin wannan tushe shine matsayin sayun wannan itaciya sannan kuma saqu shajara ma'ana kwabri na ita wannan itaciya to shine al-amal al-amali shar'iyya ayyuka da ake yi na ainihin shari'a kama arkanul islam irin su sallah irin su azumi irin su aikin haji da makamantan su to sannan itaciya kuma tana dauke da rassa a saman ta wayannan rassan to su ne za a yi bayani akan su insha Allah ta'ala saboda haka muna addu'a razaqana Allah kamalaha والاتمام بها الله سبحانه وتعالى يأذر تامو دكمل وأن رسا نعينهم واتو إيماني تند ريشي ريشي نظام جهر قرانوني هر قرانوني تمنا الدعاء كامم وبردونيا الله يبام إيكون كمل وأن رسا إيماني تواتك إيشي ما لأيك نفيدا مسألة في شعب الإيمان wannan wata mas'ala ce fi shu'abil iman da za ta yi mana bayani akan rassa na imani idan an ce al-iman shine abin da mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa kuma ya yi imani da shi dangane da janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayanai za su to sai malam ya ce abaiti na farko a ƙarƙashin wannan mas'ala wal mu'minu mu'mini mutum mu'mini dan adam mu'mini mai imani sai ce al kamilu wanda yake cikakke fi iqani wajen sakankancewa wajen ba da gaskiya bala mutumin da za a siffanta shi da cewa shi cikakken mu'mini ne kenan kaga daga nan zaka hararo cewa akwai al-imanul kamil sannan kuma akwai abinda ake kira da al-imanu abinnan al-imanul mutlaqu sannan akwai kuma mutlaqul iman akwai imani wanda yake malamai suke kiransa da mutlaqul imani shine al-imanun naqis akwai imani amma dai kuma ba ainihin cikakke ne ba sannan akwai al-imanul kamil shine cikakken imani wanda ya tattara daga wannan sayyun itaciya din da kuma kwabrin wannan itaciya da kuma sayyunta. To wanda za a sifanta shi da cewa shi kamilul imani ne, cikakken imani ne, ya ba da gaskiya game da Allah subhanahu wa ta'ala, bai bar komai ba, to shi ne man kadi atamma shu'abal iman, shi ne wanda hakika ya tattara, ya kammala, ya cika rassan imani. Duk wanda bai cika rassan imani ba, to mala ya ce ba za a kira shi al-mu'minul kamilu ba fil iqani, bai zama cikakken mumini wajen sakankancewa, wajen jayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wanda ya cika wa'annan rassa, wa'annan rassa da imani ya rassantu, to shine za a kira ko za a sifanta shi da cewa al-mu'minul kamilu fil iqani, cikakken mumini wajen ba da gaskiya, wajen sakankancewa dangane da dokokin Allah. To bari mu ji rassan imanin nan nawa ne. Sai malam ya ce wa'adduha lisafi, adadin waɗannan rassa na imani, sai malam ya ce bid'un yali sittina, ma'ana sittina sittin ne wayannan rassa na imani, sittin ne da kuma bid'u da ƴan kai. Idan an ce albid'u shine minas salasa ila tis'a, daga uku zuwa tara, to shi ake kira bid'u. Saboda haka uku bid'un ne, haka har ka kai tara, amma su kasance mara, kamar a ce uku, kamar biyar, kamar bakwai, kamar tara, to wannan su ake siffantawa da bid'un. Kenan ko yanzan 63, ko yanzan 65, ko yanzan 67, ko kuma ya zamo 69. Wannan alƙaulul awwal kenan. Sai malam ya ce aw 70, ko kuma shi rassan imani ko surar san imani 70 ne da ƴan kai, ma'ana ko 73, ko 75, ko 77, ko 79. Haka rawau malamai sun karuwaito hadisin ala shakki, tare da wato shigar da kwankwanto. Bi ma'ana abinda ake nufi da shigar da kwankwanto, haka riwayat ta zo cewa rassan imani 60 da bid'un wa 60 shu'ba, au bid'un wa 70 shu'ba. Haka riwayat ta zo al-imanu bid'un wa 60 shu'ba, au bid'un wa 70 shu'ba, imani 60 da ƴan kai ne ko kuma 70 da ƴan kai. To kaga an samu kwankwanto nan, zaka dawo an kace ko ba ka ji, an samu kwankwanto saboda shigar da au, wanda take ishara zuwa ga ainihin shakka. Saboda haka ko dai a samu ya zamo 60 da ainihin uku, ko 65, ko 67, ko kuma 73, ko da biyar, ko da bakwai, ko da tara. To wannan shine riwayar da yazo a hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. To saboda haka zamu ɗan sharhi akan shi wannan hadisi da kuma wannan baiti da shi malam ya kawo, wa'adduha bid'un yali 60 au 70 hakaza rawau ala shakirawo, saba'ina hakaza ala shakirawo. To saboda haka duk mutumin da aka samu ya tauye daga wa'annan rassan da za a ambata, ko mun ɗauka cewa su 60 ne da ƴan kai ko kuma 70 da ƴan kai, to wannan ba za a siffanta shi da cewa cikakken mumini wajen ba da gaskiya ko su kankancewa da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma daga wannan an ka samu ijima'i, kamar yadda Ash-Shaykh Abdullahi ya kawo cikin shukurul ihsani alamina lil mannani, yake cewa a Shehu Abdullahi, yake cewa wa kadi ajma'a salafu, haƙiƙa salaf magabata sahabbai da almajiransu da almajiransu sun yi ijma'i ala anna al-imani yazidu bi ziyadati ta'ati, kan cewa imani yana karuwa da karuwar ayyuka na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin wannan hadisi yana tabbatar da cewa babu shakka imani na karuwa, tunda an ce yana da rassa, rassan nan kuma mafi karancin adadi ka ce 63, mafi kolin adadi ka ce 70, wato tara misali, tunda mun ce bid'un tana iya ɗauka daga 3 zuwa 9. To za mu ga cewa ana iya samun wanda ya kammala su, ana kuma iya samun wanda bai kammala su ba. Wani cikin 60 ɗin nan ko 70, wani kila 10 zai samu, wani 20 zai samu, wani 30 zai samu, wani 50, wani kuma Allah ya yi mai muwafaƙa ma ya tara su gaba ɗaya. Shi ne mali ya ce malamai na magabata sun yi ijma'i kan cewa imani yana karuwa da karuwar ayyuka na gari. Wayan ƙusu bil ma'asi, sannan imani yana ragowa ta hanyar saɓon Allah. Duk mutumin da yake saɓon Allah to imaninsa yana yi ƙasa. To wa'addu haka ma fil hadisi, lisafe ko ambaton adadinsu kamar yadda ya zo a hadisi, wanda wannan hadisi da ya zo kan cewa al-imanu bid'un wa 60 shu'uba au bid'un wa 70 shu'uba, to haka ya zo a riwaya ta Abdullahi dan Abbas, rawahu shaykhani ala shakki, a cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslimin, to haka suka zo bisa shakka, ko haka riwaya ta zo tare da ambaton harafin au a babin shakku, cewa al-imanu bid'un wa 60 shu'uba au bid'un wa 70 shu'uba, min hadisi Abi Hurairata, ta hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Wannan a cikin as-sahihaini akwai wannan shakka din. Amma warawahu ashabu sunani as-salasati bi lafzi al-imanu bid'un wa 70 bila shakkin, amma ma'abuta sunan guda uku, suwaye ma'abuta sunan guda uku? Sune sunanu Abi Dawud, sunanu Nasa'i, sunanu Ibn Majah, wannan sune as-sunanu salasa. To su dukkaninsu sun ruwaito hadisin bila shakkin ba tare da shakka ba, da lafazin al-imanu bid'un wa 70, imani rassa yana da rassa 70, kaga babu ambaton ko kuma 60 a riwayar su waɗancan ashabu sunan. Saboda haka riwaya da ta zo da shakka riwaya ce da ta zo cikin sahihi al-Bukhari da kuma sahihi Muslimin. Sannan warawahu Abu Awanata, Abu Awana rahimahullahu ta'ala ya ruwaito hadisin fi sahihihi a cikin littafinsa sahihu Abi Awana, bilafzi al-imanu 60 shu'uba, shi kuma ya ruwaito da lafazin imani yana da rassa 76, kaga ya saba ma riwayarwa ashabu sunani as-salasa, saboda su sun ce 70 shu'uba, shi kuma 60 shu'uba. To shi yasa wasu malamai ke cewa ashe lafazin bid'u, da wasu malamai na larabci suka ce ya taƙaita ne iya mara, ba haka bane, kawai dai daga adadi ya kai 3 to har a kai 9 yana iya ɗaukar bid'u, 3 bid'un ne, 4 ma haka, 5 ma haka, 6, 7, 8 har a kai ga 9, amma ba zai wuce 9 ba. Saboda ga riwaya cikin littafin sahihu Abi Awanata ya ruwaito da cewa al-imanu sittun wa sab'una shu'ba. Sittu kuma ba mara bane, shafa'i ne. To wannan dai maganganu ne in mutum ya samu littafin fiqhul lugha na as-sa'alabi yayi bayani akai insha Allah in an koma can daliban larabci za su fa'idantu. To sai riwayat Tirmidhi, shi kuma al-imamu Tirmidhi ana shi riwaya ya ruwaito da cewa ya ruwaito da riwaya cewa al-imanu 64 shu'ba. Al-imanu 64 shu'ba. Al-imamu Tirmidhi a littafin sa Jami'u Tirmidhi, duk da suna cewa sunan Tirmidhi amma dai Jami'u Tirmidhi shi yafi. Shi a tashi riwaya sai ruwaito da al-imanu imani 64 shu'ba, wato yana da rassa 64. Kinan hadisi yana da ruwayoyi guda hudu. Akwai riwayar as-sahihaini, riwayatu sahihaini al-imam al-bukhari wa muslimun da suka ruwaito da al-imanu bid'un wa 60 shu'ba au bid'un wa 70 shu'ba, tare da shakka riwaya farko kenan. Sannan riwaya ta biyu ita ce riwayar ashabu sunani as-salasa, su kuma suka ruwaito da lafazi kwaya ɗaya ba tare da shakka ba, al-imanu bid'un wa 70, imani yana da rassa 70 da yankai. Sannan riwaya ta uku riwayar Abu Awanata, shi kuma ya ruwaito da al-imanu 76 shu'ba. Sannan riwaya ta al-imamu Tirmidhi ita ce ta hudu, shi kuma ya ruwaito da al-imanu 64 shu'ba. Al-imanu 64 shu'ba. To saboda haka muna da riwayoyi guda hudu. Duka dai wannan kokarin fassaran mi ake nufi da bid'un wa 60 shu'ba ko bid'un wa 70 shu'ba. To saboda haka waɗannan rassan imani tun daga wannan baiti su ne malam zai fara ɗauka yana bayanin su tun daga na farko har zuwa na ƙarshe. Saboda haka malamai da dama sun yi kokarin su tattara, saboda shi hadisin bai kawo su ba, ya dai faɗi iya adadin cewa imani yana da rassa 60 da wani abu ko 70 da wani abu, amma a jero su tun daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe hadisi bai yi wannan ba. To sai malamai suka shiga hadisai da Alƙur'ani, duk inda anka ambaci wata ibada da lafazin imani sai suka ɗauko ta suka tattara su sai suka harhaɗa su, wasu sun kai su 60 ɗin da hudu, wasu 60 da ainihin 5 ko da 7, wasu kuma sun kai 76, wasu sun kai 77. Amma shi malam sai ya ɗauki lafazin 77 saboda shi malamai sun kafi yawan ambata. To su daga cikin malaman da suka tattara wannan adadin, suka ambaci wannan adadi a cikin littattafansu, shi yasa ya ce wa qad takallafa jama'atun addaha bi tariqil ijtihad. Hakika wasu malamai sun kallafa ma kansu, tun da hadisi bai ambata ba, an dai an bar abin kawai a dunkule. Sai suka je suka yi ta zakulowa cikin Alkur'ani da hadisi suka tattara su a babin ijtihadi. Ijtihadi na sun kai ba nassi bane. To daga cikinsu malam ya ce akwai Ibn Hibban al-Busti yana daga cikinsu, saboda haka ya kawo su a cikin littafinsa na imani. Haka nan kuma bayansa akwai Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a littafinsa Fathul Bari, shi ma ya ambace su a cikin Kitabul Iman ko Kitabut Tauhid. Sannan akwai Jalaluddin Suyuti, al-Imam Suyuti a littafinsa An-Nuqaya, wanda shi ne asalin waƙen wannan littafin da malam yake bayani a kansa. Saboda haka ya kawo su a cikin wannan littafin nasa a ƙarshen littafinsa An-Nuqaya. Da kuma sharhin da yayi Itimamu Diraya, fi sharhin Nuqaya. So, sai shi Ash-Sheikh Abdullahi da ya tattara su a cikin wannan littafi nasa mai albarka Minanul Mannani liman arada shu'abal iman. To saboda haka waɗanda malam ya kawo a wannan littafin ya kawo guda 77 ne. Ya fara tun daga na farko mafi zama ƙoli, sannan kuma ya ƙare da na ƙarshe bisa ga tartibin da ya ainihin tsara. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaƙa da kammala wa'innan rassan kamin mu bar duniya. To shi ne Ash-Sheikh Abdullahi a baiti na gaba sai yake ce muna awwaluha al-imanu bil ilahi awwaluha, na farko daga cikin shu'abul imani din nan shi ne yace al-imanu billahi, yin imani da Allah shi ne na farko. Al-imanu billahi, ba da gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne mutum ya yi imani da samuwar Allah da kuma kaɗaita shi da ibada tun daga tauhidin rububiyya, kamar yadda Ash-Sheikh Abdullahi ya kawo karkasuwar imani guda uku wanda malamai suke yi, shi ne tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma'i was sifati guda uku. Mutum ya yi imani da wa'innan gaba ɗaya da sauran abubuwa wa'inda suka shafi Ubangiji, to wannan shi ne mataki mafi ƙoli. Shi yasa can hadisi ya ce a'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha ani tariqi, mafi ƙololuwar wa'innan rassan wanda yafi zama sama gaba ɗaya shi ne qawlu la ilaha illallah, furta la ilaha illallah tare da sanin ma'anoninta da sharuɗanta sannan kuma da aiki da wajibanta. Wannan shi ne mafi ƙololuwa, shi ne mafi ƙololuwa na imani. Mafi kuma zama ƙasa shi ne ya ce imatatul aza ani tariqi, gusar da abinda ke cutarwa daga hanya. Allah kuma waje ka kore su, ba sai ka zauna nan ba, kuma can waje. To shi ne malam ya ce al-imanu billahi ay bi wujudihi wa tauhidihi fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa bi sifatihi sabita lahu aqlan wa naqalan. To wannan shine mataki na farko, yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala da gasganta shi da kadaita shi a bangarorin tauhidan nan guda uku tun daga tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifati, wanda mun yi dogon bayani a cikin karatun mu na alfiyatut tauhidi na Ash-Sheikh al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala. Sai na biyu shi ne awwalu hal imanu bil ilahi, na farkonsu imani da Allah abin bauta. Sai ce wa bi sifatihi, da kuma imani da sifofinsa, da imani da ainihin sifofin Allah. Wannan duk ya shiga cikin na farko, imani da Allah da kuma sifofinsa da sunayensa, kamar yadda ya faɗa a cikin shukurul ihsani ala minanil mannani. To sai na biyu, sai malam ya ce wa rusulillahi, da kuma imani da manzannin Allah. Shi ma yana daga cikin mi rassan imani, ka ba da gaskiya da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina arsalahum ila al-khalqi, manzannin nan da Allah ya turo zuwa ga halittu. Bi anna jami'ahum, cewa dukkaninsu sadiquna, masu gaskiya ne fi ma ballagu an, cikin abinda sun ka isar na manzanci, cikin abinda sun ka isar na sako wanda suka dauko daga Allah zuwa ga halittu. Wa umana'un lahu, kuma su amintattu ne ga ainihin wannan sakon da Allah ya ba su su kawo. Kuma la ya'sunahu, manzanni ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. وبلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه كما manzanni gaba ɗaya sun isar da abin nan da Allah ya umarce su cewa su isar da shi. Malam ya ce lam yaktumu shay'an minhu, manzannin Allah ba su ɓoye komai ba daga cikin abin da Allah ya aiko su da shi. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Daga wannan za ka fahimci cewa duk mutumin da zai zo ya yi iddi'ain wata ibada bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya zo da wata ibada wadda manzon Allah bai karantar ba, sahabbai ba su san da ita ba, to kaga wannan kamar yana tuhumar annabi ne kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abu. Domin ba shi ba, to me yasa bai karantar da wannan ibada ba kamin ya bar duniya? To yin imani da wannan abun yana daga cikin ba da gaskiya da manzannin Allah. Saboda haka wajibi ne ga musulmi shi kudurta cewa abinda Allah ya turo manzanni sun isar na sako, sun isar na manzanci, babu abinda suka ɓoye, ba su rage komai ba. Saboda haka idan ka yi haka ka samu kamar mataki na biyu na imani. Wannan ya fara sharhi ne na ainihin arkanul imani. Wayannan rukunan imani guda shidda da sun ka zo cikin hadisi na Sayyidina Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da ya fi shahara da hadisu Jibril, cewa fa akhbirni anil imani, ka bani labari akan imani. Sai ce al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Da sai fara da su yayi bayani akan al-imanu billahi, sannan yanzu ya shiga bayani akan al-imanu bi rusulillahi. To mun ji a takaice abin da ake bukata mutum ya bada ya gazganta game da su shine kai imani da su jumlatan wa tafsila, jumlatan a dunkule duk manzannin da Allah ya turo to kai imani da su, tafsilan kuma waɗanda Allah ya yi bayani ya faɗa a cikin Al-Qur'ani da waɗanda suka zo a hadisai sai ka yadda da su. Daga cikinsu akwai 25 da Al-Qur'ani ya kawo, sannan yadda malamai suke ambata, sannan duk da wasu akwai saɓani kan cewa su annabawa ne, sannan kuma akwai ulul azmi minar rusuli su kuma guda 5. Wannan shine ma'anar tafsilan wani da wani da wani da wani da wani. Jumlatan kuma shine ka bada gaskiya kawai, Allah na da manzanni, yana da annabawa, ya turo su kuma sun zo sun yi aiki. Saboda haka anan duk mutumin da ya yadda da wani abu da aka zo da shi bayan annabin ya bar duniya, to wannan ya walwale imani ne da manzanni, ya walwale imani ne da wannan manzon. Don gashi a Sheikhu Abdullahi yake faɗa cewa su waɗannan annabawan la ya'sunahu, ba sa saba ma Allah, wa ballagu, sun isar da saƙon jami'a ma amarahu, dukkanin abin da Allah ya umarce su duka bi tablighihi, da isar da shi. Sai ya ce lam yaktumu, annabawa ba su ɓoye shay'an minhu, komai daga wannan saƙon da Allah ya turo musu ba. Da yau sai aka samu wasu sun zo da bid'o'i, irin bid'a ta maulidi, irin bid'o'i na salatoci da aka kirkiro, da wasu abubuwa wanda su karan kansu in ka tambaye su za su ce maka eh bid'a ne, annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, to ya za a iya zama addini? To aiki da bid'a a fakaice su kan annabi, yadda da bid'a, ɗaukar bid'a addini, tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama kan cewa ya ɓoye wani abu, ya ɓoye wani abu. Kuma duk wanda ya kudurta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abu, mu koma cikin littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil mustafa ta al-qadi Iyad, ya ce dukkanin malamai sun haɗu akan cewa kafiri ne, ya yi ridda daga addinin musulunci. Saboda haka abu guda kwaya ɗaya ka kudurta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya na shari'a bai karantar da shi ba, to ka bar musulunci. Da shi yasa ake kira ga 'yan uwa su yi kokari, su yi watsi da bid'a, su yi watsi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai karanta. Gashi Shehu Abdullahi yana faɗa dukkanin manzannin Allah kowane annabi to bai bar duniya ba sai da ya isar da sakon da Allah ya aika shi kuma babu abin da suka boye to kai da ka zo ka ce bikin maulidi addini ne in an yi za a samu lada ka tuhumi manzon Allah domin ittifaqan wannan tarurrukan da kuke yi na maulidi manzon Allah bai waɗanda suka goyi bayan maulidin irin su Jalaluddin As-Suyuti sun tabbatar da cewa bid'a ne amma su auren su bid'a ce mai kyau me yasa anar bid'a annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'ut tabi'ina ma ba su yi ba amma bid'a ne mai kyau a wurin su bisa fahimtar su saboda ni akwai girmama annabi a ciki to abin tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama bai girmama kansa ba ya girmama kansa sahabbai ba su girmama shi ba sun girmama shi tabi'ai ba su girmama shi ba da Allah malam ku bar surutu tabi'ai ba su girmama shi ba sun girmama shi to wannan girmamawa ya akai ba su fahimce ta cewa ita ce maulidi ba sai ku kuka fi ilimi ko ko su to kaga wannan tibka da walwala ce to shine ash-sheikh Abdullahi yace lam yaktumu shay'an min babu abin da suka boye daga cikin wannan sako da Allah ya turo su dashi salawatullahi salatocin Allah su tabbata wa salamuhu alaihim da kuma amincin sa zuwa gare shi ajma'in baki daya to sai reshe na uku ya ambaci reshe na farko shine al-imanu bil ilahi imani da Allah shine mun ji abin da ya kunsa shine yadda da samuwar Allah a walan kai yadda da cewa shi Allah a samu mini na ɗaya kenan na biyu kuma kai yadda da cewa Allah wahdahu yake la sharika lahu fi mulkihi wa khalqihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi kulli shay'in laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da ubangiji wannan kenan sannan na biyu al-imanu bi rusulillahi imani da manzannin Allah to shine an kai sharhi akai cewa kai yadda da su kai imani da su jumlatan wa tafsila ma'ana yadda da su duk annabin da kan rayu a zamanin sa kamar mu mun rayu ne a karkashin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba za ka bauta ma Allah da komai ba sai da abin da ya tusgo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kai yadda da cewa abin da annabi ya karantar daga Allah yake kuma ya isar da sako kuma bai bayyana komai ba tunda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka ka isar da abinda aka saukar gare ka na alqur'ani da shari'a da sauran abubuwa da aka yi masa wahayi in ko baka aikata ba fa ma ballagta risalata baka isar da sako ba wallahu ya'simuka minan nas to da annabi sallallahu alaihi wasallama bai isar da wani abu da Allah yayi bayani domin shi ya aiko shi ya bashi sako ashe inda akwai wani abu da bai isar ba na abin da ya shafi maulidi ko wani salati ko wani abu da Allah subhanahu wataala yayi bayani to saboda haka a takaitu iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu kan sana'ati sai a zauna lafiya to sai na uku sai malam yace mala'ikin wa kutubihi wal qadar sai reshe na uku imani da mala'ikun Allah ba da gaskiya da mala'ikun Allah to idan an ce mala'ikin ko mala'ikun a wani lokaci jam'i ne na malak jam'u malakin bi fatihi lam in ka ce malaku mala'ika kawala mu fataha in kai mai kasara to ya zamo sarki malikun ya zamo basaraki a wannan ke to wani lokaci ana ƙara mai ta'un idan za a yi masa jam'i ko a cire ta'un din aka ce mala'ikun sai zamo jam'u malakin to shi mala'ikun din na wani lokaci ana ƙara mai ta'un ta'un mubalaga ce ba ta'ut ta'anisi ba ce shine sai a ce mala'ikatun kana yawan ganin su a cikin Alkur'ani. Wasu kuma suka ce ya an ce mala'ikatun mufradi ne. Mufradi ne kamar can ya an ce shu'batun mufrad. Shu'abun sai ya zama jami. To sun ce shi ma wannan haka ne. Idan an ce mala'ikatun ana nufin mufradi, amma wannan ta'un ba ta'u ta'anisi bace. Domin kar ka dauki wannan sai ka dauka cewa ai ko cikin mala'iku ko kuma su mala'ikun ai mata ne a. Da sun ce ya an cire ta'un sai a ce mala'ikun sai ya zamo jami. Da shi sa Al-Qur'ani yake amfani da lafazin wanadatul mala'ikatu. Alhali kaga mala'ika ɗaya ne. Sai mala'ika ta kira shi Annabi Zakariya. Amma wannan ta'un ba ta'u ta'anisi bace, ta'un ce kawai ta ziyada, ta'u ziyada ce. Saboda haka ba irin ta'un din dake cikin Aishatun bane, ba irin ta bace, ko Hafsatun ba irin ta bace. To shi mala'ikun din nan jami'i ne. Malamai suka ce na lugha asalin shi mala'ikun ko almala'ikatu, idan don akwai sabani, ko almala'ikatu ya jam'i ne shi karan kansa da shi mai ta'un din, ko asa ta'un ko ka asa ta'un dai jam'i ne, ko kace mala'ikun ko kace mala'ikatun duk dai jam'i ne. To idan mun koma cikin littafin Al-Misbahul Munir na Al-Fayyumi, littafi ne na lugha, zaka iya cewa dai kamar kamus ne na lugha. Haka akwai littafin Al-Muhkam na Ibn Sina, haka kuma akwai su Lisanul Arab na Ibn Manzur, haka akwai su Al-Qamusul Muhit na ainihin Fayruzul Abadi. To suna nan da yawa littattafan lugha. Za mu ji sun ce mala'ikatun ko kuma mala'ikun jam'u malakin. To asalin kalmar malak suka ce mushtaqqun, an tsago ta ne, an ciro ta ne, min lafzil uluki, daga lafazin al-uluku. Idan ce al-uluku fil lugha suka ce wahiyar risala, shine saqo. Saqo wa asluhu, asalin shi kuma al-uluk, mal'akun, shi kuma asalinsa daga mal'akun ne, shine aka juya aka sarrafa shi sai kuma ulukun, daga nan kuma ya koma malak. Wa wazanuhu, wazaninsa na sarfu, wazanuhu sarfi, shi mal'akun sai ya zamo ma'falun. Ma'falun mimun ainun sannan fa'un sannan lamun. Kaga an yi kalbin kalma din, saboda asalin kalma to fa'ul kalima ke fara zuwa sannan a samu ainul kalima sannan a samu lamun. Amma nan sai ainul kalima ta fara biyowa, sannan aka samu fa'ul kalima tsakiya, sannan karshe sai aka samu lamul kalima, sai ya zamo ma'falun. Fanuqilat, sai aka ciranto harakatul hamzati, wasalin hamza ila lami zuwa ga lamun, sai aka dauko wazanin harafin hamza na shi mal'akun. Za mu ji cewa akwai sukunun ga shi lamun, sannan akwai wasali ga ita hamza. To sai aka dauko wasalin hamza sai aka kawo shi ga lamun, aka kawo shi ga lamun. Wasuqitat, sai aka cire ita hamza din, sai ya koma malakun, amma asalinsa mal'akun, akwai hamza. To da aka cire ta aka dauko wasalinta aka kawo ga lamun, sai ya koma malakun. Malakun, to shi malakun din nan wa wazanuhu, tunda an shafe ainihin hamza dinsa, sai ya koma ma'alun. Ya koma ma'alun. Sai kaga an goge, me aka goge kenan? An goge fa'ul kalima. Fa'ul kalima, fa innal fa'a, fa'un hiya alhamzatu, ita ce hamza, wa qad suqitat, haqiqa an cire ta, shi yasa wazani ya zamo ma'alun bai zamo mafa'alun ba. Wakilo su malamai suka ce a'a, ma'khuzun min laka, an karbo shi ne daga lafazin laka, iza ursila lokacin da ko iza arsala lokacin da ya aika wani abin aiki. Kamar misali ka ce laka zaidun amran, laka zaidun amran, zaidu ya aiki amru. To famal ukun ko famal akun wazaninsa sarfi shine maf'alun, maf'alun shine wazaninsa. Akwai fa'ul kalima, akwai ainul kalima, akwai lamul kalima. Nan sun zo ala tartibi, ba a ainihin gayyara su kuma ba babu abin da aka goge. Fanuqilatil harakatu, sai aka dauko wasalin hamza sai aka ajiye shi gami ga ainihin ga ainihin lamun. Wasuqilatil hamza, sai aka cire hamza din, wahiya ainul kalima, amma ana ita ce ainul kalima. Sabanin nada su, nada su ita ce fa'ul kalima, amma ana ita ce ainul kalima. Fa wazanuhu, wazaninsa sai ya zamo mafalun, mafalun, sai aka shafe ainun, aka shafe ainun. Madadin maf'alun, to sai aka cire ainun, sai ya koma mafalun. Waƙila fihi ghaibu zalika, akwai dai maganganu na lugha da malamai suka yi akai wannan, na ambace shi ne saboda fa'ida ga ɗaliban ilimi. Amma asalin malak, to daga ma'anarsa ana ciro ta ne daga ar-risala, ar-risala. Shi yasa za mu ga babban aikin mala'ika Jibril da sauran mala'iku waɗanda Allah ya ware da saƙo, za ka ga aiko su yake da wata ibada ta daban. To shi ne malam yake nufi da anan na cewa mala'ikin imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wa kutubihi. Sai a ɗauri ta'un saboda wazani, wa kutubihi, da kuma imani da ainihin littattafan Allah, al-munazzala al-rusuli, wa'inda aka saukar ga manzanni. Akwai wa'inda dai Allah ta'ala ya faɗa, akwai al-Qur'ani, akwai at-Taura, akwai al-Injil, akwai az-Zabur, sannan akwai suhufu Ibrahim. Wa'innan su ne al-Qur'ani ya ambata, su kai imani su tafsilan. Jumlatan kuma akwai littattafan da ma Allah bai faɗa ba, suna da yawa, su ba sai kai imani da su, sai kai imani da su. Shi al-Qur'ani shi ne littafin da aka saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. At-Taura ita ce shi ne littafin da aka saukar ma Annabi Musa. Injil shi ne littafin da aka saukar ma Annabi Isa. Az-Zabur shi ne littafin da aka saukar ma Annabi Dawud. Ash-Shaykhu Abdullahi littafin sa al-Fara'id al-Jalila ya yi bayani a kan littattafan da kuma kowane littafi ga yarensa. Yake cewa وأنزل التوراة بالإبران وأنزل الزبور بالسريان وأنزل الإنجيل بالأجمي وأنزل القرآن بالأربي أنزلت التوراة بالإبران وأنزل الزبور بالسريان وأنزل الإنجيل بالأجمي وأنزل القرآن وأنزل القرآن بالعربي. تابعنا ذلك بعد يأتي أنزلت التوراة أن سوكد التوراة بالإبراني دارين إبرانا وح دشي أك سوكد لتابع التوراة سبو دشين يارم متانا النبي سنة أن سو إتا التوراة ما لم يسنشي ita ce mafi kama da Al-Qur'ani, ta fi kowane littafi kama da Al-Qur'ani wajen tsarinta da hukunce-hukuncinta. Sannan wa unzila zaburu, an saukar da zabura wa Annabi Dawud. Ita zabura mafi yawan malamai sun tafi akan cewa littafi ne wanda ya kunshi al-azkar wa tasbihat, zikirori da tasbihi da makamantansu. Ita kuma an saukar da ita ga Annabi Dawuda, fis suriyani, da yaren suriyaniya, saboda shi ne yaren mutanen Annabi Dawud. Wa unzilal injilu bil ajmi, an saukar da littafin injil da yaren ajami, shi ne turanci na wannan zamani, ba irin turanci na turawan yanzu ba. saboda shi ne yaran mutanen Annabi Isa ajmi an ce wani sashe ne na turanci amma ya saba ma turancin da ake yi a duniyar yau tunda Annabi Isa ya bar duniya shekara 2000 da wani abu da suka wuce a ga dole a samu canje-canjen lugha da sauran abubuwa da shigar da wasu abubuwa da fitar da wasu abubuwa da shi ma littafi ne da ya kunshi ahkam da hukunci-hukunci da sauran abubuwa sannan wa unzila al-quranu bil arbi wa unzila al-quranu bil arbi an saukar da alqur'ani da harshen larabci kamar yadda yake qur'anan arabiyyan qur'anan arabiyyan littafi ne na larabci domin dukkanin yaruka na duniya kakaf suna da yawa ina jin kwanan baya an kididdige su suna da yawa ba yaren da yake da cike da fasaha da fadi da dadi da cikakkiyar ma'ana irin larabci to shi yasa aka zabe shi sai aka saukar da alqur'ani da shi shi yasa cikin larabci dai zaka samu wasu harufa wanda duk yarukan duniya babu yanzu harafin bodun bo bo ba yaren da aka bodun sawa ba su da shi burawa ba su da Fulani ba su da, Ibo ba su da, Yarbawa ma ba su da. Ba su da shi. So da haka, yare ne wanda yake fasihun. To wannan littattafan sai kai imani da su. Sannan can kuma an faɗi suratul abin nan, suratul a'la a ambaci suhufu Ibrahim. Takardun da Allah ta'ala ya bai wa annabi Ibrahim duk da ba ambaci sunansu ba an dai ce suhufu sannan dukkanin wa'ancan littattafai malamai suka ce yanzu misali kamar at-taura ita at-taura unzilat jumlatan wahida makatubatan fil masahif ita sukutum an ka rubuto ta cikin takardu aka kawo ma annabi Musa sabanin alqur'ani Al-Qur'ani haka ya dinga sauka sura-sura ayoyi ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama na gaya masa haƙai wasu daga cikin su suna rubutawa amma ita at-taura su kutum an ka dauko littafin an ka baiwa annabi Musa alaihi salam to wannan shine abinda ainihin shi malam yake bayani anan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi to bayan ya ambace imani da littattafai sai ce wal qadri da kuma imani da kaddara in an ce kaddara shine abinda Allah ya kaddara ya hukunta ya zama shi ake kira kaddara kaddaran nan kashi biyu ce akwai abinda yake mai kyau akwai mara kyau to shi yasa can hadisi yace khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi yadda wasu ke kara wasu ruwayoyi to akwai wadda take ta alkhairi akwai kuma ta sharri ma'ana ta alkhairi shine hulwi wadda adda dadi wadda dan adam ke su wa sharrihi shine wa murrihi mai daci wadda ba ta da dadi dukkanin su ne min indillahi daga wurin Allah suke idan kaga abu mai kyau daga Allah yake in ma kaga abin da bai da kyau daga Allah yake subhanahu wa ta'ala saboda haka wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi baka zama cikakken mumini sai ka yarda da wannan me yasa saboda Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar mu komai mun halicce shi bisa kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu komi saboda haka ni karan kaina mai magana halitta magana ta ma nitawa halitta ce aiki na wannan da nake halitta ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malu to baka zama wa mumini cikakke sai kai imani da kaddara me ya mana imani da kaddara duk abin da ya faru da kai to ka kudurta cewa daga Allah ne ko da wani ya zama sabab akwai asbab da shari'a ta yadda su ta tabbatar da su na abu kaza sanadi ne na faruwar kaza abu kaza sanadi ne na faruwar kaza amma mai aikata wannan abin shar'an da kuma hakika shine Allah subhanahu wataala to haka Allah ya kiyaye idan wani ya samu asidan ya bige wani da mota sai ya mutu kaga sai a ce shi asanadiyar kashe shi amma hakikanin waye karbi rayuwar sa Allah subhanahu wataala to wannan shine ma'ana shine ma'anar abin da ake nufi to sai malai yace wal yawmil akhir wal yawmil akhir da kuma imani da ranar alkhair ranar karshe wanda shine na shirki kenan ko al imanu bil ilahi al imanu bi rusulillahi al imanu bil malaika al imanu bil kutubi al imanu bil qadari to sai na karshe wanda akan sa zamu tsaya imani da ranar karshe menene imani da ranar karshe malai ce fil khabari ta zo cikin hadisi shine wancan hadisi da mun kai ishara zuwa gare shi hadisin sayyidina umar cewa akhbirni anil iman gabani labari akan imani yace al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal yawmil akhir to shine malai yake magana anan saboda haka cikin rassan imani akwai imani da ranar karshe biyassa wai aka kira ta ranar karshe sai an ka je ho wannan tambaya fa ba kowa ke iya bada amsar ta ba wani yana iya cewa yana yiwa saboda shine yini na karshen kwanakin duniya yilo mafi yawanci haka za a bada amsa ko to amma malamai suka ce an kira ta ne ranar karshe saboda daga wannan rana babu wata rana kuma babu wani yini babu wani dare ranar da za a busa ƙaho kowa ya mutu to wannan rana ita ce ta karshe ma'ana babu wata rana da za ta saki biyowa bayan ta yanzu kamar yau muna lahadi in ta wuce me zai biyo baya litinin in ta wuce talata in ta wuce laraba to ita ranar tashin kiyama daga gare ta ba wani yini da zai zo baya gare ta shine ma'anar ranar karshe to tana nan zuwa shine malai yace kamar yadda ta zo cikin hadisai haka kuma ayoyin alqur'ani ga sunan ayoyi daban-daban da surori suna ta bayani akan ta saboda haka wajibi ne ai imani da waɗannan abubuwa kuma su ne arkanul imani as-sitta kuma akan su zamu tsaya insha Allahu ta'ala karatun mu na gaba in mun dawo kai tsaye sai mu tashi mahabbatullahi ma'an nabiyyi son Allah tare da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh